kamar gurare ne na gudanar da abinda Allah ya kaddara ya nufa, bayan da za a yi abinda Allah ya kaddara ya nufa ya zama bai auku ba, sai yasa an ka duba haka sai ya zama ka yi kaga ba abinda ya dace sai ka tausasar da zuciyarka. Sai yasa kuma ka tuna cewa kai din nan ka san ko abinda kake wa Allah, idan kai din ma Allah ya yi fushi da kai fa, inda kake fushi cewa amma ba daidai ba, to kai abu nawa ne kake wanda ba daidai ba a wajen Allah? In kai din ma Allah ya yi fushi da kai, to me kake zaton matsayinka? To idan ba ana tuna wannan sai ya ga so dewa ya bar fushi. To dan am karbo daga Abiya Ala shine Shaddad ibn Aus, Allah ya dagare shi, ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kala manzon Allah yace haƙiƙa Ubangiji ya wajabta cewa a kyautata game da komai, duk abinda za a yi a ga an kyautata. Shi yasa idan kisa ma za ku yi, inda yake ya kama a yi kisa, to ku kyautata kisa, kar ku yi kisa na mugunta, kar ku yi kisa na mugunta ko na neman a yi dariya. Idan yankawa za ku yi, inda aka yi muku izinin ku yanka, to ku kyautata yankan naku. Ɗayan ku ya fara wasa wukarsa, ya ƙoƙarin hutar da dabbar da yake yankawa. Muslim ya ruwaito wannan hadisin. An karɓi daga Aisha, Allah ya dagare ta, ƙala ta ce ba a taɓa baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓi ba tsakanin lamari biyu da ɗai, sai ya riƙi wanda yake ya fi sauƙi a cikinsu. Matuƙar dai shi wanda ya fi sauƙin bai zama zunubi ba. Idan ko ya zama zunubi, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ya fi kowa nisantarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa kai ya baga kansa a wani abu da ɗai, sai ko idan aka keta alfarmar Allah tabaraka wa ta'ala. To sannan ne manzo Allah yake yin sakayya don Allah, amma ba don kansa ba. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin. An karɓi daga Abdullahi bin Mas'ud, Allah ya dagare shi, kala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu bana ba ku labari ba da wanda ake haramta shiga wuta wanda yake ya fi ƙarfin a ce wuta ta ci shi, ko ko wanda ake haramta wuta gare shi ba wanda za a ce ya shiga wuta? To haramu, ana haramta wuta ala kulli qaribin, bisa dukkan wanda yake kusa da mutane, ko yaushe kusa yake da mutane. Hayyini mai sauƙaƙawa, layyinin mai tausasawa, sahalin mai sauƙin ɗabi'a, mai sauƙin ɗabi'a. Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin, ya ce hadisi ne kyakkyawa, babin yafewa da kau da kai daga wawaye. Ubangiji tabaraka wata'ala ya ce ka riƙe abin da ya sauƙaƙa daga mutane, ka umarni da sufa ko ɗabi'u kyawawa, ka kau da kai daga wawaye. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kuma ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da kai da duk wanda ya biye ka, ka yi haƙuri ka yafe yafewa wadda take kyakkyawa. Ubangiji tabaraka wata'ala ya ce siyace su rangwame, yanzu kuma ba kwa son Allah ya gafarta muku? Wato shi yasa shi yafewa dai kau da kai daga wawa su dewa yafi, yanda shi imami Shafi yake faɗa, qalu sakatta wa qad husimta qultu lahum innal jawaba li babi sharri miftahu fal afu an jahilin aw ahmaqin adabu na'am wa fihi li sawni al irri islahu innal usuda latuhsha wa hiya sanitatu والكلب يهسى ويرمى وهو نباه. قالوا سكت متاني suke ce da ni me yasa zakai shiru wa karhusinta, gashi ana ta fada da kai, ana ta fada ma maganganu, ana zagin ka amma an ji kai shiru. Qultu lahu, sai na amsa musu da cewa innal jawaba, ai ba da amsar, ibadi sharri miftahu, mabuɗi ne ga kofa sharri. Kana ba da amsa me karatta ka ya samu ƙarin dalili na ya ƙara hakke ba? Talafu an jahilin ya fi wawa au ahmaqin ko wawa adabu, shi ne kyakkyawan ladabi, shi ne tsayawa da kyakkyawan ladabi, na'am haka ne ofihi lisawnil iri islahu akwai gyara a cikin sa ga kiyaye mutunci innal usuda haqiqa zakoki latuhusha ana jin tsoron ta wahar sani ta tunga ta yi shiru zaki yayi shiru yana kwance amma tsoron sa ake asanna wal kalbu yusa kare kuwa shi jifan sa ake wayuruma ana jifan sa ta ko ina ana kurasa hona bawo gashi yana haushi yana haushi amma ana ƙara hake masa amma zaki yayi shiru saboda isarsa amma tsoron sa ake ji to Ubangiji tabaraka ta'ala yace haka nan kuma wato aljanna ta tabbata ga masu yafe wa mutane Allah yana son kyautata aiki yana son masu kyautata aiki Ubangiji tabaraka ta'ala kuma yace wallahi wanda ya hakuri ya yafe kan abinda aka yi masa hakika haka din yana daga manyan lamurra da ake umarni da zuwa da su ayoyin da suka zuwa wannan babin suna da yawa sanannu ne an karbo daga Aisha Allah ya dagare ta tace tace da Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda kake ko a rayuwarka akwai ranar da ka taba gamuwa da ita mai tsanani gare ka wanda yake ta fi ranar Uhud tsanani sai manzon Allah ya ce da ita hakika na gamu daga mutanen ki abu daban-daban ba irin abin da ban gani ba daga gare su ranar akaba shi ne mafi tsananin abin da na gamu da shi daga gare su lokacin da na tayin kaina ga ibnu abdi yalila ibnu abdi kulalin ne masa tayin musulunci cewa ya taimaka mu amma ya ki amsa min abin da nake nema na tafi ina cikin bakin ciki ina wato zuciyata ta bace na tafi ne gaba ban farka ba sai ko ina goda ake ce da shi karnin salibi wato waje ne wato nan ne kusa da miƙatun mutanen najar shine akan kira karnin salibi kuma akan kira shi karnul manazili karnul manazili na daga kaina sai ga wata girgije ta min inuwa sai ne duba sai ga mala'ika jibrilu alaihi salam a cikinta ya kira na ya ce hakika ubangiji tabaraka wata'ala ya ji irin maganganun da mutanen ka suka faɗa ma da irin amsar da suka baka malakal jibali ya aiko ma mala'ikan da ke kula da duwar wasu litamurahu ka umarce shi da abinda kake so game da su in kana so a daga duwatsu a kifa musu sai a daga malakul jibali sai mala'ikan duwar wasun ko ya kira na ya yi min gaisu ya gaishe ni sannan ya ce ya Muhammadu haƙiƙa Ubangiji ya ji abinda mutanen ka suka faɗa ma ni ne mala'ikan duwar wasun ya Ubangiji na ya aiko ni zuwa gare ka dan ka umarce ni da abin da kake so me kake son ka faɗa min idan ka ga damun kana so in hada duwar wasu biyu da suka kewaye makka rufe su akan mutanen makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale su ina sa ran an yi hurjan lahu Allah zai fitar daga cikin tsatsan su wanda zai tsaya bautar Allah wahdahu shi kadai baya tare da komai da Allah hadisin nan Buhari da Muslim sun ruwaito shi ahashabani daljabalani duwar wasu guda biyu wanda suka kewaye da makka wato da Abu Qubaisin da Ahmar ahashabu shine dutse mai tauri an karbo daga Aisha dai tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan wani abu ba da hannunsa ko mace ko wani mai masa hidima in ka ga ya daga hannunsa yayi duka ko yayi sara sai in ya fita yaki dan taimakawa addinin Allah ba a taba yi masa wani abu ba yace zai sakayya daga wanda ya masa wannan abu in an ga yayi sakayya to sai inda yake an keta wani abu daga abin da yake alfarma ce ta Allah subhanahu wataala an taba janibin Allah fahimta kima lillahi to sannan sai ruko dan Allah tabaraka wa ta'ala muslim ne ruwaito wannan hadisin an karbo daga Anas ibn Malik Allah dagare shi kana yace na kasance ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana sanye da wani bargo sakan najrana tayma mai kaurin gefe sai wani balarabe na kauye ya riske manzo sallallahu alaihi wasallam ya finciko wannan mayafin na manzo fincika mai tsanani wai sai manzo Allah dole ya wayo ya dube shi ana sai ce na duba zuwa fatar annabi sallallahu alaihi wasallama hashiyatul budi hakika gefen bargon nan tayi tasiri a wajen yayi kwari jabzati saboda tsananin fincikar wannan balaraba sannan kuma balaraban nan da annabi ya waiwayo shi yace ya Muhammadu kace a bani daga dukiyar Allah wadda take wajenka wadda take a hannunka sai manzo Allah ya waya ga balaraban nan ya murmushi sannan yace aje a bashi sannan yace aje a bashi wannan hadisi Buhari da Muslim sun ruwaito shi an kawo daga Allah masudin Allah dagare shi yace kai ka ce ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hakaitowa cewa akwai wani annabi daga annabawa sallallahu wasallamu alaihim da mutanansa suka doke shi suka sa yi jini saboda duka sai gashi yana shafe jinin daga fuskarsa yana cewa a wannan halin ya Ubangiji ka gafarta wa mutane na su ba san abin da suke bane wannan hadisi Buhari da Muslim sun ruwaito shi an karbo daga Abi Hurairah dai Allah dagare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai gaggawa da mutane ba shine karfa ba karfi ba shine ka daga kato ka kada shi ba ba anan karfi yake ba inna mashadidu mai karfi shine wanda ya mallaki kansa yayin da aka fusata shi dan cewa an fusata shi ba zai abinda ba daidai ba ya san yanda zai ya kame kansa muttafaqun alaihi Buhari ya ruwaito ya su da Muslim sun ruwaito hadisin mu tare da wannan babin ko hadisi da ne a cikin babin jurewa cutuwa cuta daga halitta bawa ya jurewa cuta daga halitta Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace da waɗanda suke tsare suke haɗiye fushi masu yafe wa mutane Allah yana son masu kyautata aiki Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wallahi wanda ya haƙuri ya yafe akan abin da aka yi masa haƙiƙa wannan yana daga manyan lamurra da ake umarni da zuwa da su al-ahadithu as-sabiqatu fil bab qablahu hadisan da suka gabata a babin da yake kafin wannan yana wannan babu an karbo daga Abi Hurairah Allah ya dagare shi cewa wani mutum ya ce ya rasulullahi ina da wasu ƴan uwa ni ina sada su amma su yanke ni suke ina kyautata musu amma su sai su muna namu ina haƙuri game da su amma su kullun sai ƙara min wauta suke sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wallahi in dai lamarin ya zama yanda kake faɗa ne kai ka ce kana hambuɗa musu toka ne kai ka ce haƙurin da kake musu kamar kana sa su hambaɗi toka ne mai zafi ya to dama su abinda suke so shine a ce ka kula ka waiwaya abinda suke ma ka ce haka za ka rama don haka in ka yi haka sun sami yanda suke su amma wanda yake fuskantar ka da shari ka kau da kai to kamar ka hambuɗa masa toka ce mai zafi in ba so yake ka kau da kan ba ya fi son a ce ka kula shi a yi ta a yi ta da namun shi ba lafiya ba zaman lafiyan ba ne a gabansa a yi faɗan dai shi ne a gabansa amma ka kau da kai sai ya zama kamar ka hambuɗa masa toka wala zalu ma aka min Allah ta'ala zahirun alaihim me taimako a kansu daga wajen Allah tabaraka ta'ala bai gushewa tare da kai muddin kana dore muddin ka dore akan wannan sifa da aka ambata Muslim ya ruwaito wannan hadisin Hakika bayanin wannan sharhin wannan hadisin ya gabata gare mu a babin sada zumunci. To alhamdulillah. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Babin cewa ana neman mutum ya nuna bacin ransa, ya nuna fushinsa lokacin duk da aka keta alfamma shari'a. In an taba shari'a, to mutum ya nuna bacin ransa akan wannan. Wannan daidai ne, abin nema ne daga dukkan musulmi da neman taimako ga addinin Allah. Abin da yake ba daidai ba ga bawa shine ya fushi dan kansa, dan shi an taba shi, shine aka fada cewa za ta garab. Amma a taba addini, mutum yana gani ye ko in kula, to wannan ba daidai bane. Wajibi ne in dai an taba addini, in kana da damar ka hana da ƙarfi, to ka hana. In kuma ba ka da dama, to akalla ka nuna bacin ranka akan haka. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce banda da ya girmama alfarma ta Allah tabaraka wa ta'ala, to girmama ta din alheri ne babba gare shi, shi ya fi masa a wajen Ubangiji. Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya ce ya ku waɗanda suke mummune, in kuka tsaya taimakon addinin Allah, to ku tabbata Allah zai taimake ku akan maƙiyanku. In kaga musulmi na yaƙi da kafirai, amma kafiran sun yi nasara kan musulmin, to musulmin ba su tsaya taimako, ba suna yaƙin ne don taimakon addinin Allah ba. Amma inda za su yaƙin don taimakon addinin Allah, to Allah zai taimake su. Lalle alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. In ya zama ana yaƙin don a kare ƙasa ko a kare wani abu, ba wai a kare addini ba, to wannan yaƙin ya zama ba don Allah ba. Zai tabbatar da ƙafafunku. Fi babil afwi, a wannan babin akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anhu wanda ya gabata gare mu a baya a babin yafewa, cewa wato a can inda ta faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin fushi sai ko idan an taba alfarma Allah. Dan kabar ga Abi Mas'udi shi ne wata bin amrin wa Abadari, Allah da gare shi, ya ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi la ata'akharu inni la ata'akharu, haƙiƙa ne nakan ki zuwa sallar asuba a cikin ju'an a cikin jani'i, saboda wani, saboda in ya tashi mana limanci karatun da yake sai ya karanta wata dogo sura tukuna. Ban taba ganin manzon Allah ba, in ji Abu Mas'ud al-Ansari, ban taba ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi a wani gargadi da ya tsaya yi, da dai mafi tsanani daga irin fushin da ya nuna a wannan rana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane, haƙiƙa a cikinku akwai masu zautatar da bayi, akwai masu zautatar da bayin Allah daga tafarkin Allah. Kowaye a cikinku yayi wa mutane limanci, duk wani a cikinku wanda yayi wa mutane limanci ya taƙaita sallah kai ya ce zai tsawaita. Min wara'ihil kabira, domin a bayansa ta yi a samu tsoho, ta yi a bayansa akwai tsoho, ta yi a sami yaro ƙarami, akwai kuma mabukaci wanda yake yana da wata bukata sauri yake ya tafi wajen bukatar tasa, shi yasa aka ce ya takaita. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin. a wata ruwayar a maimakon wasagira din warra'ifa akwai wanda yake rarrauna akwai wanda yake ba tsufan bane amma yana da rauni kamar maras lafiya ko makamancin su
wa Aisha radiyallahu
anha an karbo daga Aisha Allah ya dagare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya a haƙiƙa na lullube wata rumfatawa da ma'adalabile wanda yake akwai zanunnuka na usurori a jikinsa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi sai ya cire shi fuskar faɗi ta sauya ya ce ya Aisha mafi tsananin mutane azaba a ranar alkiyama su ne wanda suke kwaikwaitar halittar Allah Allah ya yi halitta su masu suranta wani abu kamar suna nufin za su kwaikwaici halittar Allah to wa'annan su ne mafi tsananin azaba a ranar alkiyama koko suna cikin wa'anda suka fi tsananin azaba a ranar alkiyama hadisin nan Buhari da Muslim sun ruwaito shi sahawatu kasufati kamar rumfa ce da ake yin ta a gaban daki rumfa ce da ake yin ta a gaban daki kafin a shiga daki iramu ana fadar su da kasarar kafi labule ne wanda yake ba mai kauri ba ma'anar hatakahu da ya zo a wannan hadisi latifi shine ya bata wannan surorin da suke cikinsa wato wannan ɗaya ne daga cikin ma'anonin hataka ana cewa hataka bi ma'ana naza'a ya cire ana cewa hataka kuma bi ma'ana kharaka ya keta ana cewa hataka bi ma'ana jazaba ya finciko an karbo daga gare ta cewa Qurayshawa lamarin mace wadda take daga Banu Mahzum ya dame su wadda ta yi sata aka je da ita ranar wato aka je da ita ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a je a yanke mata hannu wannan wato ya abku ne a ranar da aka budu Makka a ran da aka budu Makka ne wannan kissa ta afko suka ce waye zai wa manzo sallallahu alaihi wasallam magana game da ita cewa a hakura a kyale ta ka a yanke hannun sai suka ce ba wanda yake da karfin ran ya je wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana akan irin wannan lamari sai ko Usamatu dan Zaid wanda yake masoyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan masoyi ne kuma shikenan aka fada wa Usamatu Usamatu ya je wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi yanzu kai ne za ka zo ka ce za ka yi ceto a cikin game da tsaye da haddi daga haddodin Allah wanda ya yi abinda ya dace a yi masa haddi kai ne za ka zo ka ce ka a tsaye masa sannan manzon Allah ya tashi ya yi huduba sannan ya ce a huduba tasa abinda ya jawo al'ummin da suke gabanku suka halaka shi ne cewa su sun kasance idan wanda yake maɗaukaki ne ya sata a cikinsu sai su kyale sai su kyale shi ar-ra'ifu amma idan wanda yake rarrauna ne ya sata a cikinsu to sannan ne fa za su ce za su tsaye masa da haddi to wannan ne ya jawo suka halaka wannan yana nuna mana kenan ashe duk al'umma da ta zamo idan wanda yake babba ne ya yi laifi shikenan sai a kyale shi ya zamo wato shi ba yanda za a yi a ce an taba shi saboda ana ganin babba ne ko nasa ne nasa ne masu mulki, masu yin mulki nasa ne to wannan al'umma ta kamo hanyar halaka. Dan idan ba a halakata da wata azaba ba, to a halakata ko a baki, ko ya zama duk wani lamari na ta ya zama daidaicewa yake, a rasa daidaitan lamari. Shi yasa wannan yake nuna yanda addini ya zo da tsarin cewa ba san kai a wajen tsayi da shari'a ko tsayi da haddi, duk wanda ya ba daidai ba a aikata masa, kowane ne. Wanda kuma diye daidai kowaye a nuna masa cewa ya yi daidai, kada wanda yake ake ganin shi ba komai ba ne ya zama shi ne ya yi daidai, amma kuma sai a nuna bai daidai ba saboda shi ba dan kowa ba ne. Kamar yadda mu yanzu a nan kaga haka ya kusan zame mana rayuwa. Sai ko a makarantu ne sai ƴaƴan talakawa su nasara a jarrabawa, amma sai a ture su, ƴaƴan waɗanda suke su ne masu mulki ko na gindin su faɗa, amma sai a waye gari su ne dai a gaba ko wajen ba da aiki ko abin da ya kama da haka. Wajibi ne in dai al'umma tana so ta daidaitu lamarin ta ya zamo Allah ya ɗora mata shi, a nuna daidaici a cikin irin wannan. In ba haka ba ko sai a ta ganin abin da ba haka ake so ba. Wai mullahi, manzo Allah ce na rantse da Allah, to law anna fadimata binta Muhammad, ai ko wace ce aka ce ta yi sata, ni ko zan ce a yanke hannunta. Ko wace ce aka ce ta yi sata, ni ko zan ce a yanke hannunta. Buhari da Muslim so ruwaito hadisin. An karɓo daga Anas ibn Malik, Allah ya dagare shi, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani kaki da aka tofar a wajen alƙiblar masallaci. Wannan ya tsananta gare shi, ya nuna matuƙar damuwa. Ha aka gane haka a fuskarsa, sai ya tashi shi da kansa ya je ya kankare wannan to abinda aka tofar a bangon masallacin da hannunsa. Ya ce bayan ya gama, haƙiƙa ɗayanku idan ya tsaya yana sallah, shi haƙiƙa a wannan halin yana asiri ne da Ubangijinsa. Haƙiƙa Ubangijinsa yana nan tsakaninsa da alƙiblarsa. Shi yasa kada ɗayanku ya ce zai tofar da yawu ko majina wajen alƙiblarsa, sai dai idan ta kama dole sai ya tofar ɗin. To ya buɗe bakinsa ya zubo da ita daga ɓangaren hagunsa ko daga ƙarƙashin ƙafarsa. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu yanda za su irin wannan. Fama saka fihi, ya kama gefen mayafinsa ya zuba yawu haka a cikinsa, sannan ya maida sashensa ga sashe ya ce au yaf'alu hakaza, ko kuma yayin yanda kuka ga nayi din nan, ko a maimakon ya zama ya tofar a ƙasa din to ya aiye kamar haka, ya sa a rigarsa ko a mayafinsa. Buhari da Muslim so ruwaito wannan hadisin. Da aka ce fa ya iya yin tofin ya tofar da majinan ko yawon daga ɓangaren hagunsa ko ƙasan ƙafafunsa, wannan fa inda yake ba a masallaci ne yake sallah ba, amma idan ya zama yana yin sallah ne a masallaci to kada ya yadda ya tofi sai a tufafinsa, kai ya tofar da yawo ko majina sai a tufafinsa. Wato wannan wato abinda ya sa Nawawi ya kawo wannan kaidin, saboda abinda ya inganta a hadisi cewa al-busaqu fil masjidi hadiyatu, tofar da yawo a gaba daya in dai a masallaci ne. Mutum ya tofar da yawo ko ya tofar da majina to aizunubi ne, aizunubi ne wa kafara ta dafin ha. Sai dai idan masallacin wanda yake na ƙasa ne, wato ƙasarsa turɓaya ce, to abinda zai kankare wannan in ka rufe, idan ka rufe to idan zama masallacin shimfiɗa ce fa ko zama suminti ne, kaga ba za ta yiwu a rufe ba. Shi yasa aka ce tofarwa in dai a masallaci ne sai dai a tufafi. ko kuma yanzu da yake akan sa wasu aloli na tofar da yawon a masallatan, wanda wasu malamai da yawa sun ce yin haka din ya halatta, amma akwai wasu malamai ma da suka ce ai su kansu irin wannan alolin a ce za a ajiye su a masallacin shi kansa ba daidai ba ne. Akwai masu cewa saboda bukatar mutane zuwa gare su yin haka din ba laifi. To babi a kan cewa an umarci waɗanda su ne shagabanni a cikin lamura kowane lamari ko cewa su tausaya ga waɗanda suke ƙasa da su talakawansu, fi musu nasiha a komi da tausayawa gare su, wato wannan dukkan wanda yake majibincin wani lamari ba wai sai lalle shugaba ba ko gwamna ko sarki, a'a ko da malami ne na makaranta wa ana nema daga gare shi ya tausaya ga ɗalibansa, haka nan wanda yake ma'aikaci ya tausaya ga waɗanda suke ƙasa da shi. Dai wannan ai shi majini ne amma da wasu wanda suke ƙasa da shi, kaga sannan shi ne waliyul amri, abin nema daga gare shi ya tausaya ga ma'aikatan nasa ya yi nasiha gare su ya tausaya ya ji tausayinsu da yin hani daga yi musu algushu ko tsanantawa gare su da barin abin da yake gyaruwa ne gare su da rafkana daga gare su ko rafkana daga bukatunsu. Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce ka tausasa gefenka ga duk wanda ya bi ka daga mummune, duk wanda ya bi ka daga mummune ya zama lalle ka tausasa gefenka gare shi, ma'ana ka zama duk abin da zai jawo shi zuwa gare ka shi kake aikatawa, ka bar aikata abin da zai sa ya zama yana gudun zuwa inda kake. Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce hakika Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana umarni da yin adalci, wajibi ne a yi adalci a baki ɗaya lamura tun daga kuduri har zuwa aiki, haka nan kuma Ubangiji yana umarni da cewa a kyautata ga mutane. Ibn Abbas ya ce abinda ake kirfi da adalu shine at-tauhid, kadaita Allah, ihsanun ko al-ikhlas fihi, tsarkakewa a cikin kadaita Allah. Ubangiji yana umarni da bayarwa ga ma'abuta zumunci, cewa a kyautata wa ƴan uwa a sada zumuncin su. Ubangiji yana yin hani daga manyan zunubai, yana yin hani daga dukkan wani abu wanda shari'a take ganin ba daidai bane, yana yin hani daga yin zalunci a zalunci bayin Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gargaɗinku ko dai ku kwa karɓi gargaɗin ya zama kun tsira duniyar ku da lahirar ku. Wannan ayar dai wato ta kunshi baki ɗaya maganganun da aka kawo a farkon wannan, wannan dalilin ne yasa aka so ya zamo ana cika huduba da ita wannan ayoyin, a ringa cika hudubobi da wannan ayoyin saboda abin da ta kunsa na daga dora mutane akan tafarki wanda yake madaidaici da tsarin wannan ayar. Idan kawai ita kadai za a dauka abi to ta isa mutum a rayuwarsa. An karɓa daga Abdullahi Umara radiyallahu anhuma, Allah ya dagare su, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa baki ɗayan ku makiyaya ne, kowa a cikin ku akwai abin da Allah ya bashi kiwonsa, akwai abin da yake an dora shi a kansa shine mai kula da shi, shine mai tafi da shi, kowa ko ya tabbata cewa mas'ulun, ba makawa za a tambaye shi an ra'i yaji daga yanda ya tafi da waɗanda suke kasa da shi, ya ya tafi da waɗanda suke kasa da shi. Sarki an bashi kiwon talakawansa ne, za a tambaye shi ko daga talakawan nan nasa yayi a cikin su, a mutum mai gida shi ma mai kiwo ne, an bashi kiwo dangane da iyalinsa, shi ne mai kula da su, mai dora su akan abin da yake daidai, yana su daga abin da yake ba daidai ba, mai tsayawa da abin da yake maslahar su. da tabbata ba makawa za a tambaye shi daga yanda ya da waɗanda suke ƙasa da shi. Mace mai kiwo ce an ɗora ta ta kula da gidan mijinta, ta tabbata kuma za a tambaye ta daga abinda ta yi game da abinda aka ba ta kiwonsa. Ha, mai hidima ma na gida shi ma mai kiwo ne an ɗora shi a kan ya lura da dukiyar mai gidansa, ya tabbata za a tambaye shi daga abinda aka ɗora shi a kai. Jesa ko da ma'aikaci ne wanda aka ba shi aiki ko aka ba shi ofis, ya tabbata an ba shi ne wannan don ya kiyaye. Ashe wajibi ne a kansa ya tabbata komai da ake bukata daga ofishin nasa yana zuwa yana aikatawa yanda ya dace, ba irin yanda ake ba musamman ga al'adarmu wanda aikin da za a yi ni ɗaya amma haka kawai sai a bashi sati ko ma ya fiye da haka, takarda sai ta je ofis wanda ya kamata a ce ran da ta je ta fito, amma haka kawai wanda yake mai ofis ɗin kawai ya zauna hira ko ya ɗau jarida ya koma wani waje yana karantawa, takardun ta yi sai gobe. Sai in ya gama duk abin da yake sai ce ya gaji mashi gida zai tafi. Daga duk wannan barin yin aiki ne da wannan tsari na shari'a. Ashe idan dai da za mu dawo mu aiki da tsarin da addini yake dora mu a kai sai mun fi kowa ci gaba. Nan za mu tsaya ni gaskiya a duk inda ake neman mu da ita. Ashe ko indai za a yi gaskiya a lamari komai zai kyau za mu tadda duk wanda yake gaba da mu. To a hadisin nan Buhari da Muslim sun ruwaito shi, an kaba daga Aliya ala shine maki bin yasarin Allah ya dagare shi yace naji manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani bawa da Allah ya sanya shi ya kula da wasu jama'a ya zamo ya mutu ranar da ya mutu alhali yana ne algushu ga wannan jama'ar da aka sanya ƙarƙashinsa, ba yi musu nasiha yanda ya dace, sai ko sakamakonsa bisa wannan abin da ya shi ne cewa Allah zai hana shi shiga aljanna. Wannan hadisi Buhari da Muslim sun ruwaito. A wata ruwaya ya zamo bai kewaye ta ba da nasiharsa. To inda ya zamo haka ne kuwa to ba yanda za a yi samu ƙanshin aljanna. A wata ruwaya wadda Muslim ne ya fidda ita, babu wani sarki da yake kula da lamuran musulmi sannan ya zamo baya ƙoƙari gare su, baya nasiha gare su, sai dai aƙalla lamarinsa shine bayan da za a yi shiga aljanna tare da su. Ta yi bayan sun gama shiga an mance ma da an shiga aljanna, sannan shi in an yafe masa ya zo a shigar da shi aljanna. A wannan hadisin annan a wata ruwayar aka yi ƙari cewa ba ma zai ji ƙamshin aljanna ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhali ƙarshen nata ana ji daga tafiyar shekara 70. A wata ruwayar ma aka ce ana jin ƙarshen nan daga tafiyar shekara 100. To aka bar daga Aisha Allah ya dagare ta, tace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fi baiti haza, a ɗakin nan nawa ko na ji shi ya faɗi magana. Ya Ubangiji, wanda ya aka jibinta shi ko aka ɗora shi a kan wani abu na daga cikin lamarin al'umma, ya zama yana tsanantawa gare su ko yana wahal da su, ya Ubangiji kai ma ka tsananta masa. Wanda ko yake ya jibinci wani abu daga lamarin al'umma, an samu wani abu wanda yake ƙarƙashinsa wanda yake na jama'a ne, ya zamo shi ba abin da yake sai ko tausayawa ga jama'a, to ya Ubangiji ka tausaya masa duniya da lahira. Muslim ne ya ruwaito wannan hadisin, wannan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi daidai da hadisin da yake fadan cewa kamata dinu tudanu, yanda ka dukkai ga bayin Allah kai ma haka Allah zai yi, kada ka dauka za ka wulakanta bayin Allah kai ka zama kana da matsayi wajen Allah. An baka aiki, an sa ka likita a asibiti don ka kula da jama'a, amma jama'a su zo kana wulakanta su, ka ce wai za ka samu matsayi wajen Allah. Ko an baka wani aiki je ko kaka na jama'a, amma ya zamo wulakanta su kake yi, ka ce wai kai za ka yi matsayi wajen Allah, ba za ka taba matsayi wajen Allah ba, kai ma sai Allah ya wulakanta ka. To an karbo daga Abi Huraira, Allah ya dagare shi, Abu Huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce banu Isra'ila sun kasance annabawa ne ke tafi da lamuransu, duk sanda wani annabi ya tafi sai a samu wani annabi aharu daban da zai tsaya matsayinsa, amma ni ku sani ni ne annabi na ƙarshe, bayana ba wani annabi. Yasa wanda shi ya zo bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama yi da'awar annabta to ƙarya yake, ba wani annabi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Daga nan ne za a san cewa ashe ahmadiyyawa da makamantansu, ko da za su yi da'awar cewa su musulmi ne, ko za su yi sallah su yi azumi su yi komai ma na musulunci, to su ba musulmi ba ne, inda sun yi da'awar annabta bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma za a samu halifofi bayana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ku sani za a samu halifofi bayana za su yawaita, wato za su yawaita ayyuka waɗanda suke munana. Za ku ga wannan ya ce sarki ne, sarkin musulunci, sarkin musulmi ne, amma ba bannar da baki. Kalu sahabbai suka ce ya rasulallahi, to a sannan me ka umarce mu, da me ka umarce mu, ta waye za mu musu ko kaka? Sai ya ce in ya zama sun yawa ma bayan wannan, wannan ma ta ce shi da sarki, to ku cika da shaffar da kuka yi ga na farkon, sannan wanda yake binsa, sannan kuma ku ba su haƙoƙinsu, ku roƙi Allah haƙƙinku da yake kansu cewa Allah ya sa su yi muku, in ma ba su yi muku ba to Allah ya yi muku wannan, domin Allah tabaraka wa ta'ala ba makawa zai tambaye su daga abin da ya ba su kiwonsa. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin. An kafa daga Aiz ibn Amr, Allah ya dagare shi, cewa shi ya shiga wajen Ubaydullah ibn Ziyad. Shi Ubaydullah ibn Ziyad yana gwamna, yana gwamna ne a sannan, yace da shi ya ɗana. Aiz ibn Amr yake faɗa wa gwamnan nan Ubaydullah ibn Ziyad ibn Abihi, ka sani haƙiƙa ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi muni, mafi lalacewa a cikin shagabanni shi ne wanda yake mai tsanantawa. Mai tsanantawa, da ina kiyaye ka, ina hana ka daga ka zamo irin cikin wannan masu tsanantawa, ka zama kana cikin wanda Allah yake su ne mafi lalacewa a cikin shugabanni. Buhari da Muslim sun ruwaito hadisin. An kawo daga Abi Maryam al-Azdi, Allah ya dagare shi, cewa shi Abu Muawiyata ya ce shi Abi Maryama ya ce da Muawiya, Allah ya dagare shi, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda duk Allah ya dora shi akan kula da wani abu daga cikin lamuran musulmi, amma ya tsaro ya tsare su don su zo su faɗa masa bukatunsu, da duk wani abu da ya sauka gare su da talaucinsu, to shi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsaro gare shi, bai biya masa bukatarsa ba, ko duk wani abu da ya same shi ko talaucinsa a ranar alkiyama. Wannan ne ya sa wannan gargaɗin nan na Abu Maryam shi ya sanya Mu'awiya ya naɗa wani wanda zai ringa kula da bukatun mutane, zai zauna a ƙofar fada, duk wanda ya zo da wata bukata ya gan shi. Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da Tirmidhi. To babul walil adili, babun sarki wanda yake adali, sarki wanda yake adali. Ubangiji tabaraka wataala ya ce hakika Ubangiji yana umarni da yin adalci, yana umarni da kyautatawa. Ubangiji ya faɗa kuma a wata ayar, ku yi adalci a duk wani lamari naku, domin Allah subhanahu wataala yana son masu yin adalci. An karɓi daga Abi Huraira, Allah ya dagare shi, ya karɓi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce wasu mutane guda bakwai Ubangiji zai musu inuwa da inuwarsa ranar da ba wata inuwa sai tasa. Na farko dai sarki wanda yake adali, sarki wanda yake adali. Na biyu malamai suka ce a cikin duk guda bakwan ba wanda amfaninsa ya fi gamawa kamar wannan. Shi wannan amfaninsa ya fi gamawa, shi yasa ma suke ganin to ma ai a cikin duk bakwan ba wanda ya fi ɗaukaka kamar sa, domin shi in an same shi kowa morazi. In Allah ya sa shugaba adali ne, ai kowa sai ya mori wannan adalcin nasa. Na biyu saurayin da yake ya tashi a cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala, shi tun tashinsa bai san ƙuruciya ba, bai san samartaka ba, bin Allah kawai ya sa a gaba. Na uku mutum ne da zuciyarsa take a bar ratayawa da masallatai, ko yaushe shi tunaninsa masallaci, masallaci yaushe ne dai za a yi sallah ne, yaushe zan masallaci, yaushe zan je masallaci, shi ko yaushe haka yake. Na hudu su ne mutum guda biyu, mutane biyu, wannan da aka ce mutane biyu ko da sun fi biyin haka ne, hukuncin dai haka ne, wanda yake sun so juna ba don komai ba, a'a sun so juna ne don Allah tabaraka wata'ala. Sun haɗu bisa wannan soyayya don Allah, sun rabu akan haka. Na biyar shi ne mutumin da yake mace ma'abociyar daraja da kyau, ta yi kiransa zuwa ya lalata da ita, sai ce a'a shi ba zai bai, yana jin tsoron Allah, yana jin tsoron Allah. Na shida shi